يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروتك تهتم ايوا كل ما هتم بياني كده كل ما هتم بياني كده
Can wannan daman ya ba wa mata a Najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata
wannan dai ya nuna cewa maza ba ta tausaya ma mata
to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma kowanne jam'iyya su shiga da yawa
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ya rage saura makonni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya a Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi sai dai duk kokarin da mata suka yi na ganin wannan karo ba a bar su a baya ba hakar su bata cimma ruwa ba kasancewa ba su samu wakilcin da suke nema ba batun da zamu fara nazarta kenan a wannan makon ashirin domin iyali bakin da wakiliyar mu Zainab Babaji ta gayyata domin neman mafita sun hada da
Hajiya Binta Musa ne ce shugaban Interfaith Mediation Center Plateau State Chapter Ambassador Roda Godwill Jahota ne ce shugaban matan Krista a jihar Plateau
Dokas Lenkat Yusuf ne ce shugaban Opta ne Sauka a Plateau State
sunana Ambassador Ridwan Jumat Imam ni malamin makaranta ne ni principal ne na Sani Michaela dake Comprehensive College dake cikin garin Jos kuma malami ne karkashin kungiyar Jama'at Nasrul Islam nini mai gabatar da shiri na musulunci ke kira
masu sauraro waɗanda zamu tattauna da su a wannan dandalin namu kenan kuma maudu'in da zamu tattauna shine tasirin shiga mata harkokin siyasa Hajiya Binta bari mu fara da ke dan ke na san kina gogor maya yaya kike ganin shigan mata harkokin siyasa musamman a Najeriya
ba na siyasa sai dai ina shiga harkokin da ya danganci waye kai da kuma fitowa mutane da wayansu bayani da zai ba su dama su san daman su a cikin gwagwarmayar zaben shugabanni akan maganar mata da gender equality wanda musamman tana da bill inta wanda aka ascendant inta a 2006 especially wanda aka kira shi 35 affirmative to shi 35 affirmative din nan Nigeria a matsayin tana ta zo ita ta ɗi daga cikin nation ne wanda take cikin kungiyar duniya na United Nation to akan haka duk wani dokoki da wani kundi da aka yi magana akan neman dama na abawa mata matsayi a duniya to ya zama kenan tunda Nigeria is signatory to it as tana da sa hannu to Nigeria da matan su tana cikin wannan dama to ita wannan daman ya ba wa mata a Najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata matan nan ba lallai sai daga federal level ko ba a mun san cewa shi power ko wani ma shugabanci yana fitowa daga cikin party ne in ya fito daga cikin party sai ya zama ko councilor ne ko chairman ne ko governor ne ko members house of reps ko senator ne ko president mun riga mun san dai duka leadership dai yana fitowa daga party to mata an ce a cikin wannan kundin mata a dama da su saboda su zama suna cikin hukunci da kuma ba da shawara in muka duba zan yi magana da certain authority na statistics na national population kidanya na duniya na Najeriya da ake shi bayan kowane shekara goma duk da ce mun dan samu dan tintibi a hanya amma duk da haka a 2022 that is 2022 data muna da mata 105,093,075 shine population din mata by implication in kin duba mata su ne 49%
su ne kashi 49
na population in Najeriya idan ko wannan shine matsayin mata ai sai mu duba mu gani lalle mu ne muka fi yawa
to idan ko mu ne muka fi yawa to ya kamata a ce mun fi rinjaya idan kuma mun fi rinjaya ya kamata a ce kuma duk abin da za a yi a sa da mu in aka sa da mu kuma ya zama muna da wani kaso wanda zai zama yayi magana akan haƙƙin mata da kuma daman su
to bari za mu dawo gare ki madam Roda Jahota akwai bayanan da ke cewa kamar yadda ta fara mana bayani cewa wato mata su suka fi yawa kuma a wannan karo zaben da za a yi a shekaran nan akwai mata da suka fito da dama kusan za a ce wannan karon ne mata suka fito da dama domin takarar siyasa waɗansu sun samu sun tsallake primaries wato mataki na farko waɗansu kuma an watsar da su a kotu waɗansu kuma ma tun daga ƙasa ma an watsar da su me zaki ce game da yadda mata sun fito amma wani lokaci sai mu ga har yanzu matan da ba su kai matakin da ya kamata su kai ba a Najeriya
wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata domin ya kamata a ce ko in mata ta wurin zancen kuɗi domin mun ji waɗansu fati su sun rage ma mata kamar kuɗin karɓar form sun ɗaga masu kafa domin mata su samu su saya don dama muna kuka cewa mu bamu da kuɗi bamu da wanda zai taimake mu to mun gan dai sun yi kokari sun ɗaga kafa to abin da yasa nace maza ba su da tausayi da duk da wannan ɗagan kafan da aka ɗaga ma mata maza maimakon su taru su ce to tunda an dan daga ma mata kafa bari su ma su duba su gani in dai ana neman mutum takwas ne bari mu ba ma mata zarafi uku su su karbi hudu amma mun gan ma sun taru sun maimaye komai domin kar mata ma su samu matan da kike
amma mazan na cewa wani lokaci ai ba wai sai an ba ku ba ku ya kamata ku nema kuma in ya kin kun cancanta ya kamata a ce kun karbi kujerar na ya ku kullun sai ku je wai maza ne suke danne ku
maza suna danne mu domin su sun fi mu shiga da fita su shiga nan su je nan wani lokaci ma su sa abinda ma mu mata ba za mu iya mu kai wurin ba abinda ya sa muke faɗa kenan cewa suna mana danniya idan aka ce wai equality yanzu kin ga kaman an ce wai ku je ku yi kallo a can to ya kamata in sayin wanda bai kai ba za a ajiye mashi wani abu domin sayin shi ya kai daidai da wancan to maza ba su yi mana haka ba ba su taimaka mana ba tunda dai sun ce ku litafi ma ya ce mu we are weaker vessels to ya kamata tunda sun san cewa mu we are weak a kowane litafi sai su zo su taimaka mana su ce to ke ga yanda za mu sa ki tashi daga nan mata suna kokari amma maza kuma in ko aka ce wai a gudu maza ai za su fi mu gudu amma in kana gudu sai ka juya ka dan kama hannu wanda za ku gudu tare an ce mu gudu tare mu tsira tare maza tsirewa suke yi su bar mata a baya shi yasa muka ce ba sa jin tausayin mu amma kuma akwai mata wanda su ma maganan gaskiya ba su da adalci
za mu dawo kan wannan bari mu tambayi namiji tilo da ke cikinmu kamar yadda ita madam Roda ta yi magana maza sun mamaye sun yi babakere kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba
da farko dai kamar yadda kika sani ni ba dan siyasa ba ne amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa kuma ina bibiya kamar yadda tsarin kundin tsarin mulkin kasa take ta ba wa kowane dan Najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa to ni ina tunanin cewa tunda ajiya ta ba da lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun dauki kashi 49 cikin 100 kun ga wannan ba karamin yawa bane maza suna da kashi 51 kenan to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasunnan kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da bakin namu ke ganin suke sa maza kin ba mata damar tsayawa takara kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar hadin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau da ambassador Roda Godwin Jahota shugabar matan Krista a jihar Plateau sai kuma Dokas Lenkat Yusuf shugabar kungiyar gamayyar ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau mai barin gado da kuma ambassador Ridwan Jumat Imam malami karkashin kungiyar Jama'atu Nasra Izzan sai wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jindal Hamza da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su ne ashe mu maza ba